Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. A sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 11 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Wanda muka gani ba su kai mutum 100 ba, muka tambaye shi ina suke.
Fada a babban birnin kasar Sudan ya ƙara muni a jiya Laraba, yayin da shaidu suka bayar da rahoton har-harar ta sama. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Haka kuma za a ji cewa kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 7 a gidajen yari da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayyanar wani sabon sansanin 'yan gudun hijira a jihar Kaduna ya janyo cece-kuce.
Wanda muka gani ba su kai mutum 100 ba, muka tambaye shi ina suke, yace sun tafi neman abinci. Sai muka fahimci cewa waɗannan mutanen da ake ce ma 'yan gudun hijira ba yau suka zo ba jiya suka zo ba, suna wannan gari tun shekarar da ta shuɗe.
Za a ji cewa hukumomin tsaro a jihar Kano sun ce suna ɗaukar matakan magance matsalar kwacen waya a hannun jama'a da wasu ɓata garin matasa ke yi a wasu sassa na birnin.
Akwai rinjina da nake da shi daban-daban na musamman a ofis, wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a da ƙirƙirinsu suka fi saba da riba ranar suna wannan aiki.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Fada a babban birnin kasar Sudan ya ƙara muni jiya Laraba, yayin da shaidu suka bayar da rahoton har-harar ta sama da makaman roka da kuma harbe-harbe a unguwanni da dama. A kudancin Sudan, fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gubzawa ya haifar da fargabar barkewar rikicin wanda akasari a kusa da birnin Khartoum. Dakarun Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a birnin Khartoum da 'yan uwanta biyu, wato biranen Ord, wato Omdurman da Bahari, a rana ta biyu, a daidai lokacin da suke ƙoƙarin tarwatsa rundunar sojojin sa-kai ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan da Galo, da ya yaɗu zuwa unguwannin jama'a da ya rike tun lokacin da aka fara faɗa tsakiyar watan Afrilu. A kudancin Sudan, babu tabbas ko faɗan da ake gwabzawa a can tsakanin Hausawa da ƙabilar Nuba ya samu asali ne sakamakon faɗan da aka yi a birnin Khartoum. Irin wannan tashin hankalin dai ba baƙon abu ba ne a kudanci da yammacin Sudan. Faɗan na baya-bayan nan a can ya yi sanadiyar mutuwar mutane 25 a cewar ƙungiyoyin likitocin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ƙazaman faɗan da aka shafa kusan wata guda ana yi a Sudan yanzu ya zarce 600, sannan wasu fiye da 5,000 kuma sun jikkata, in ji sanarwar ta ranar Talata. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai ɗorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. An kashe 'yan ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran Faransa Armand Soldin da makamin roka a gabashin Ukraine, inda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin Ukraine. Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa a karon farko ta aike da wani adadin kuɗi da ba a tantance ba, watakila miliyoyin daloli, da aka kwace daga asusun bankin Amurka na wani hamshakin attajirin Rasha zuwa Ukraine domin a yi amfani da su wajen yaƙi da mamayar Rasha na watanni 14. A jiya Laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki 8, yayin da kuma ake tuhuma shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a fadin kasar da kuma ƙazaman faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwartar tarzoma. Khan ya bayyana gaban kotuna biyu da aka kafa cikin dare a headquarters ɗin sanda dake Islamabad kwana guda bayan kama shi da tsare shi da jami'an tsaro suka yi a wajen wata kotu a wani wuri a babban birnin kasar
An jima kadan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu bayyana sabon sassanin yan gudun hijira a karamar Barri don kudansa gundumar ku jama a karamar hukumar cikin dake jihar Kaduna ya jawo cece ku ce tsakanin mahukunta saboda yayin da daga cin garin ke cewa yan gudun hijira sun haura 500 ita hukumar agajin gaggawa ta jihar Kaduna cewa take baske 100 ba ma kuma sun fi shekara a garin saboda haka ba yan gudun hijira bane ma daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikare ya aika mana
cikin makon jiya ne dai rahoton samun sabon sansanin yan gudun hijira ya bayyana a garin Kaduna wanda aka ce gwamnati ma bata san da shi ba yan gudun hijiran da mafi akasarin su ke zaune a gidaje dake garin Marabar Ridon Kudansa a karamar hukumar cikin ta jihar Kaduna dai sun tabbatar wa da muryar Amurka cewa suna cikin damuwa saboda hararen yan bindiga shi yasa suka tsero don sun hana su sakat Adam Sule shine jagoran waɗannan yan gudun hijira kuma ya bayyana halin da suke ciki yanzu
muna cikin yanayi an kore mu ne daga gidajenmu an kakashe mana yan uwa an kashe mana mataye mazajin ma an kashe sosai dalilin haka da muka gan kisan yayi yawa ba mu da abin da zamu iya muka ruga a guje muka zo na Maraba Rido amma gaskiya halin da muke zama yanzu a ci muke ciki yanzu ba mu da wurin zama ba abinci yara da yawa babu makaranta babu ma wurin kwanciya mai kyau domin musamman mu ba mu da wani sana'a sai noma sai gashi yau an kore mu a inda muke noma ba mu da abinci ba mu da abin da zamu iya mu taimake rayuwar mu da shi muna tsoro zuwa gaba musamman future na yara ta yaya za su yi rayuwa yanzu da ce ba makaranta ba sana'a to gaskiya idan har ba mu samu taimako ba ta abin zai zama ma communities da matsala
wasu daga cikin yan gudun hijira musamman dai mata da matasa sun ce akwai buƙatar agajin gaggawa saboda irin matsanancin halin da suke ciki
sunana Tabita Habila mun fito ne daga Talele gaskiya mun rasa yanwa mun kuma rasa kayayyaki da dama muna roƙo muna kuma kuka ku taimake mu an kwashe mana gidaje ko mun je ba inda za mu so kaya mun rasa sosai abinci babu cikin garin nan da mun zo gaskiya wahala muna sha mazajenmu babu aiki mataye babu aiki
sunana Timothy Ibrahim yanzu haka muna tsaya ba abun da zamu ci muna tsaya gida ba mu da kudin makaranta muna so ku taimake mu ne ba mu da abincin ci ba mu da kayan sawa yalla muna kauro ko ga wurin ku ku taimake mu muna so sojoji a garin mu ba mu da wanda zai taimake mu soyi ku
daga cin garin Marabar Ridon Kudansa da anan ne waɗannan yan gudun hijira ke zama a matsayin mafakar su Mr. Auta Alkali ya ce shi buƙatar shi ma ita ce daukan nauyin waɗannan yan gudun hijira don mai da su garuruwan su ba ba su abinci da riguna ba
wannan abin da ke faruwa ba abu ne mai dadi ba mutane ne wanda yan ta'ada suka kore su a wuraren su da dama sun rasa wajen masuguni wasu sun rasa iyaye wasu sun rasa mazaje wasu sun rasa ƴaƴan su domin ta'adanci na kinafin ba sa iya zama gonakin su ko ni ma da nake magana bana iya zuwa daji jama'a da yawa kadan kenan da kike gani muna da aktifi a kamance mutane sun kai wajen 500 a sama da wanda sun rasa gidajen su amma zuwa a zo a ba su abinci zuwa a zo a ba su kudi zuwa a zo a ba su kayan sa ko kuma gidan zama ba shi bane domin duk mutum ya saba inda yake zaman shi lafiya a ce an raba shi da wurin bai iya zuwa to ya kasance ana san maka abu kenan yana da wahala don haka a taimake mu inda za a koma gidaje a yi noma lafiya domin gaskiya ba mu iya shiga daji in ka shiga daji za a kama ka za a kashe ka
bayyanar labarin samun wannan sabon sansani dai ya sa hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kaduna ta kai ziyara zuwa garin da waɗannan yan gudun hijira ke zaune kuma babban jami'i a hukumar Malam Muhammad Ma'azu Muqaddas ya ce a gaskiyar magana akwai alamomin tambayoyin da suka gani game da waɗannan yan gudun hijira
domin je mun tarar da shi sarkin garin wani mai suna Mr. Auta Alkali wanda muka gani
basu kai mutun 100 ba muka tambaye shi ina suke yace sun tafi neman abinci sai muka fahimci cewa wayannan mutanen da ake ce ma yan gudun hijira ba yau suka zo ba jiya suka zo ba suna wannan gari tun shekara da ta shude kuma duk sun kama gidaje a wurin suna haya suna kuma zaune da iyalansu muna da yan gudun hijira muna kuma zuwa muna kuma taimaka musu da duk abun da ya kamata to kamar yadda na faɗa ba mu ga mutane sun kai 100 ba amma mun sa ma'aikatan mu idan waɗanda aka ce din sun je neman abinci sun dawo gidan yasu kuma za mu yi abin da za mu yi mu tabbatar da cewa gaskiya ne yan gudun hijirar ne ko ba yan gudun hijira bane
dama dai har-haren yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ya sabbaba sansanin yan gudun hijira a yankunan birnin Gwari Igabi Giwa Zangon Katab da wasu yankuna na jihar Kaduna sai dai kuma hukumar agajin gaggawan ta ce ita bata san da wannan sabon sansanin yan gudun hijira na marabar Ridan Kudan sanda ke karamar hukumar cikin ba a saboda haka za ta ci gaba da bincike don tabbatar da bayanin gaskiya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yarbi da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba bisa zargin su da laifukan magun kwayoyi da kuma fyaɗe inji wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama lamarin da abinda masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni biyu da suka gabata Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi a ranar Talata game da yawan kisa mai firgitarwa a ƙasar bayan wani hukuncin kisa a ranar Litinin inda ta gabata kan wasu mutane biyu da ake zargi da aikata sabo kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Iran ko IHR ta ce an kashe wasu mutane uku bisa zargin su da laifin magun kwayoyi a gidan yarin Gezal Hisar da ke birnin Karaj a wajen Tehran ya kara da cewa an rataye wasu mutane hudu bisa laifin fyaɗe a gidan yarin Rajeshar da ke Kajar Daga ƙarshe hukumomin lafiya sun gargaɗin cewa cutar hanta za ta iya kashe mutane da yawa nan da shekarar 2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan har ta kasance an ci gaba da watsi da kula da ita hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahoton ta na shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa tana shafar mutane sama da miliyan 350 a duniya tana kuma kashe sama da miliyan guda
a gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahotonmu na biyu hukumomin tsaro a jihar Kano sun ce suna daukar matakan magance matsalar kwacen waya a hannun jama'a da wasu ba ta garin matasa ke yi a wasu sassa na birnin a hannu guda kuma masana harkokin tsaro a Najeriya sun fara ba da shawara ga sabuwar gwamnatin kasar da ke tafi game da hanyoyin kawo ƙarshen kalubalen tsaro a kasar daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana
Cin gabanin gudanar da zabukan da suka gabata a Najeriya ba ta garin matasa ke barazana ga mazauna birnin Kano ta hanyar kwace musu wayoyin hannu musamman a wasu yankuna na birnin walau da rana ko kuma da daddare Malam Rabi Ahmad wani dan jarida ne a Kano ya yi bayani yadda wasu bata gari suka so raba shi da tasawar yayin da yake cikin mota
ina dan tsaya a nan rawun na Isaka Rabi nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai yake ce min malam baka gani ka taka ni sai na juya haka dan nace ni ban taka ka ba ashe ya dauke min hankali su bi ne dan ya zago ta can wancan kofar kawai sai mutane suke ce min kai sun fa dauke maka waya na kashe mota akan titi na bisu da gudu farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansu a zauni a cikin wannan layin suna zauna a wajen su goma kowane na ce ya bani waya ta nan take na tawo da shi tiryan na kai shi gurin jami'an yan sanda domin a ladabtar da shi a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kawo min dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran ai sun fahimci mutane gaba daya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su da haka shi yasa suke cin karansu babu baka
sai dai hukumomi a jihar ta Kano sun ce wannan sabon kalubale yana da alaka ta kudda ta amali da ababan sanya maye da matasan ke yi Abubakar Idris Ahmad shine kwamandan shiyar Kano na hukumar NDLEA mai hana shada fataucin ababan sanya maye a Najeriya.
Waɗannan mutasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'amuli da miyagun ƙwayoyi. Ko dai su kwace wannan waya da su je su saida ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya. Ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nankas. Ba sa jin tsoron kowa, ba sa tausayin kowa. Sufuro mutane su yi wani abu. Akwai rinjina da nake da shi daban-daban na musamman a office wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a a kirkurinsu suka fi saba daidai ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillahi na ba da layi nan a kanta kwana ga jama'a a kan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza-maza su kira mu insha Allah za mu kai dauki.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke bayyana hanyoyi ko matakan da ya kamata sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dauka domin magance kalubalen tsaro a kasar baki daya bayan an rantsar da shi a ƙarshen wannan wata na Mayu.
Na farko ya dubi tsari na sojojin ƙasa ai garan bawul sannan a dauko waɗanda ake ganin za a rantsar da su idan Qur'ani ne a basu in Kristoci ne a basu Bible su rantse kada kowa ya je ya sa san ransa. Abu na gaba shine sai ya dubi order security sojojin sama su ma kaga su ne helper ai to waɗannan mutane ta cewa za a yi samu sahihan jami'ai waɗanda a nuna masu wannan shi ake bukata.
Mancho Muhammad Lawal Al-Yakub kenan mai ritaya. Abin jira a gani dai shine ko irin waɗannan shawarwari ka iya tasiri ko aka sun haka musamman la'akari da yadda 'yan Najeriya ke korafin cewa ba kasafai shugabannin ƙasar ke aiki da shawarwarin ƙwararru ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka kan ka boiwa. Ku jama ha tambaya ni ke da. Ku jama ha tambaya ni ke da.
Ki zawarci bala'i babban bala'i ne. Sai dai wanda suka dandana ne za su san cewa babban bala'i ne.
Ba za ki ga ba zawara da daya ba. Za ki ga ta da biyu da uku. To kin ga wani yana tsoro daukan wannan nauyin a kansa.
Duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana. To a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kwanakin baya shirin domin iyali ya haska fitila kan yawan mace-macen aure dalilai da kuma matakan shawo kan matsalar. Sai dai bamu dauki lokaci mun nazarci tasirin lamarin musamman ga ma'auratan da kuma ƴaƴansu ba. Abinda zamu haska fitila akai kenan a yau la'akari da korafin da zaurawa a ƙasar Kamaru ke yi cewa suna fuskantar kalubale a fuskoki daban-daban. Wakiliyarmu a Benin Yaounde Maimunatu Sado ta tattauna da waɗansu zaurawa mata biyu Habiba da Mariya da zama ambata da sunansu kawai ba inkiya. Habiba ta fara da bayyana tushen kalubalen da suke fuskanta.
Kin san cewa a tafiyar da muke a yanzu ana samun 'yan mataye da dama. 'Yan mataye suna tasowa musamman mai da ka duba daga shekara 14 har izuwa sama. Za ki ga akwai yawancin 'yan mata a tafiyar da muke a yanzu ko da yake rayuwarmu na yau ma a yanzu muke ka duba zawarawa masu yawa da gaske sun yawa amma duk da haka ba za ki ga ba zawara da daya ba za ki ga ta da biyu da uku. To kin ga wani yana tsoro daukan wannan nauyin a kansa duba da ganin cewa wasu zawarawa idan sun fito iyaye su maza suna watsi da waɗannan ƴaƴan ba su kulawa. To kai ne neman aure idan ka zo gurin wata bazawara ka same ta da ƴaƴa to kin ga wannan ma yana iya koran shi ma ne saboda yana ganin cewa ga ƴaƴa a gabanta da zarar ya aure ta wani zubin za ga nauyi wani bangare ɗaya nauyi ya koma kanshi kin ga yana ɗaya daga cikin abin da yake kai ga wato zaurawa ke samu wato
ke gaske
eh cikas kun suke sa ba su samu mijin aure da wuri wani na biyu kuma a rayuwar mu zaki ga cewa ana daukan wasu zaurawan kuma suna yawo duk da cewa akwai masu yi amma to shi ana hadawa duka akan cewa dukkanin su yawo suke kuma wato su suke kashe auren su ma suke fitowa kin ga wasu mazaje a gaskiya suna tsoron auren zawarawa a yanzu
Hajiya Maryam kin ji dai yadda Hajja Habiba ta yi bayani akai shin yana daga cikin wato cikas kenan da kuke samu idan kuka fito wajen aure ko kuma mazaje sun mutu batun maganan yara saboda haka wato ba a zuwa neman ku aure wannan maganan da ta yi gaskiya ne kasancewa na kasance ni ma bazawara ina da yara guda uku a gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini yayi ce mini yayi shi kan bai zai iya daukan nauyi na da yara na ba idan har zan mayar da wannan wadannan yara gurin wato mahaifin su shi ya amince zai aure ni ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu ba shi da wato ba mutumin kirki bane kuma to yana da ramu yake kaman da anan faransanci muke cewa irresponsible ne kasancewa nake
ban da kudi cewa ba za
da nauyin yara na ba da kuma tarbiya shine ni kuma nace zan rungumi adina duk abin da zai faru duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan mijin ne shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa kasancewa na ki amincewa da bukatun da yake mai da yara gurin wato mahaifin su a gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yanda kuke tsammani domin wasu ma mazajen din da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi wani zai ce maka
shi kamar yaya
eh gwaji za ce maka an zo wato an san bazawara cewa ita ainihin ta ta fito ta riga ta san rayuwar aure zaman wato kwanciyar aure to kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta a gaskiya ba abin da yafi aure idan kaga cewa bazawara tana waje akwai abubuwan da take fuskanta da dama ko a ƴan matancinka baka fuskantar irin waɗannan matsalolin kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goje zaki iya kowani namiji zaki iya dauka to a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaurawa bane suke da irin wannan halayya to wasu zaurawan din ma sun mai da wannan kaman kasuwanci zaka ga wata bazawaran idan ta fito aure tana da kuɗi fiye da yanda kike tsammani
ba buri bane kai buya
eh da buri da kuma nuna cewa ko kuma idan ka fito kana so ka nuna ma shi mijin da ya sake ka cewa ai gashi ka sanja domin wasu zaki ga cewa a cikin aure sun wahala yanzu idan ta fito za ta nuna wa namijin din cewa yanzu ne fa ba wahala nake yi ba jin dadi nake yi rayuwar waje yafi mini rayuwar aure kuma ba haka bane rayuwar a gaskiya babu kaman rayuwar aure a ce da zawarci zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka danda nani da san cewa babbar bala'i ne zawarci
to Hajiya Habiba akwai maganar da wato Hajiya Maryam tai dangane da zaurawa waɗanda suke bada kansu ba tare da wato ko kuma kamar yadda tai magana akan batun maganar zancen dandano da sauransu hakan ya taba faruwa da ke
eh batun wato rashin kamun kai a gaskiya zaki ga cewa ni a gani na shi namiji ne yake fara wato sanya mata bazawara cikin wannan hali saboda a gaskiya zaki ga da zaran mace auren ta ya kare zaki ga mu zaka samu manemai da dama yadda suke laya kofar gidan su na cewa za su aure ta to amma da zaran kin soba wato sauraron su daya bayan daya to zaki ga cewa a cikin 100 misali zaki ga 20 ne suke zuwa da maganar aure saurin din dukkanin su akan maganar wato maganar ba tsara shin kunya da sauran su suke zuwa gare ki to zaki ga cewa a gurin mace mai rauni talaka wanda kudi yake rinjaye ta abubuwan duniya suke rinjaye da zaki ga ita she ta fada a cikin wannan tarko zaki ganta ta soma yawo
misalin kamar yadda nayi magana dazu zaki ga ta rabu da mijinta saboda bai daukan dawainiyar ƴaƴanta har ila yau da ta dawo gida bai daukan dawainiyar yara to zaki ga cewa da zaran tana gida ita kanta ba ta da aiki ne to sai kiga cewa shi wannan da yazo da kudi yake rinjayen da shi kiga ta fada a wannan tarko saboda yana bata abin hannu yana bata duk abin da take so kuma yana ba ma yaran
ta to bai dace cewa wa'annan mata zaura waɗanda suka samu kansu kasancewa ba duk mace take so ta kasance ba zaura ba wasu su yana samun su ne wasu kuma su suke so ma su bar gidajen aure kamar da kika
lissafa
to me yasa yayin da suka fito daga gidajen auren su din ba sa kokarin kama sana'a domin su yi kokari su magance wannan matsalolin da suke fuskanta
a to ai kin ga duk wanda yake da niyan dama kashi auren sa ya fito to dama akwai abu a kansa akwai wannan abin a kansa saboda ta fito ta yi rayuwa ne saboda a yanzu zaki ga cewa rayuwa ita ce akan gaban mata da dama wanda ya kai ga ko a ɗan mata ce idan mutum bai da kuɗi ba za ta saurare shi ba yau ne idan mutum bai da abin hannu ba za ta saurare shi ba saboda haka ni na ga zawarawa da dama kamar ni misali zaki ga cewa ina da wasu kawaye na zawarawa amma za in kika duba rayuwar da suke ciki amma mu a kalilan da mun ki shiga wannan hanya zaki ga irin rayuwar da suke yafi na ƴan mata
idan
baka dage ba ka daure zuciyanka ba kuma baka da imani baka dogara da Allah ba to wallahi sai ka shiga wannan hanya zaki ga abin da zawarawa suke aikata yanzu ƴan mata ko rabe shi ba ta aikatawa to na biyu kuma abin da yake kai ga wato waɗannan zawarawan shiga wannan hanya za su ga tun a aure yau namiji ya hana mace ta yi aikin ta ko kuma mace ita kanta tana da lalaci ba ta neman sana'a to kin ga yau idan miji ya mutu ko kuma kika rabu da miji dole sai kiga wata a gurin ta dole ne shi ta shiga wannan hanya domin babu yanda za ta yi wata a cikin aurenta ta rasa iyayenta ta rasa gatanta to yau a ce miji ya mutu ko kuma ta rabu da mutu gidan ta rabu da miji gidan waza ta to kinga gara ma a ce wata bazawaran tana da iyayenta kamar mu kinga a gidan iyayen mu muke alhamdulillahi to amma yau zaki ga mace tun a gidan auren ta iyayenta sun rasu dama daga gidan iyayenta aka kawo dakin mijinta to yau iyayenta sun rasu gatanta aure ya mutu ga ƴaƴa biyar hudu yau aure ya mutu gidan waza ta da waɗannan ƴaƴa in ba iyayenki ba wa zai dauki miki da wannan ke da ƴaƴanki to kinga a wannan ma yake kai ga wato mace take shiga wata hanya daban
ba iyakata kenan ba idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji yadda wannan lamari ke shafar ƴaƴa da ke tsakanin ma'auratan da suka kashe aure da kuma tasirin lamarin tsakanin al'umma muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin da kuma wakiliyar mu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin yanzu a madadin su duka da kuma Jimbi Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya
to madalla gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to a takaicen fada babban birnin kasar Sudan ya ƙara muni a jiya Laraba yayin da shedu suka bayar da rahoton har-har ta sama da makaman roka da kuma harba-harba a unguwanni da dama a kudancin Sudan fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da fargabar barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka adana na tsarin sama da makamai shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai dorewa a yankin su na Turai ga Ukraine a jiya Laraba ne wata kotu musamman da ke yaki da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Prime Minister Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki 8 yayin da kuma ake tuhuma shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a fadin kasar da kuma kazamin fada tsakanin magoya bayansa da ƴan sandan kwantar da tarzoma Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yari biyu da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba bisa zargin sa laifukan mugun kwari da kuma fyaɗe
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauki kuma ya bada umarni. Kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.